أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارككم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله ساكى أتوا أوانا يمتينا رانا الثلاثة شاء أبود غوث الرمضان جراد بودايا لتاليه دا أربعين دا بفي واندي ذولي دي دا أكو غوثم أكو iradiya dubu biyu da ashirin da shida a cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki. Har yanzu muna cikin suratul zumar. Gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Wanda yace mana Allah ya kara basira cikin magabata, amin. Ce tambaya ta ita ce a cikin ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi, an rawaito cewa zai cece har kafirai ne, kamar yadda nika fada a makamin Mahmud. Eh, wala Allah ila ko baka fahimta bane shi wannan ceto wanda na ambata ai kowa da kowa ne har kafiran, domin abin da ya faru Allah madaukakin sarki zai yi fushi da bai taba yin irin shi ba. Ba wanda Allah zai yi magana, kuma alikun za su shiga cikin takura kamar da hadisi yake Bukhari, Muslim, Muslim da Imam Ahmad da sauran shafan hadisai. A wannan yanayi kowa zai zama damuwarsa shine ayi hisabi, ma kowa ya san me matsayi saboda tsanani da ake ciki da wahala. To a lokacin sai a je gurin Annabi Adam, Annabi Musa, Annabi Isa, Annabi Ibrahim, duka waɗannan annabawa su ba da uzuri su nuna ba za su iya ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai je yayi wannan ceto ayi hisabi. Da haka ba ceto bane na shiga aljanna. Shi yasa aka koma cikin Bukhari hadisi na 1465 yace, yana maganar hadisin shafa'a din, yace fa yashfa'u, sai manzo Allah yayi ceto, hatta ya akhudha bi halqatil bab fa yawma idhin yab'athuhu Allah maqaman mahmudan. A wannan lokaci ne Allah zai tsayar da manzon Allah a matsayi na abin yabo. Yace yahmaduhu ahlu lijami'i kullihi, duka waɗanda suke wannan gurin za su yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka malamai suka ce wannan cetan da manzon Allah zai na ayi hisabi kowa ya shiga ciki. A hadisan zaga a Bukhari suna cewa ranar da Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe kowa da kowa. To wannan cetan shi nake magana, kafirai za su shiga ciki, amma cetan shiga aljanna kafirai ba za su shiga aljanna ba, kamar yadda muke ta karantawa. Haka nan a cetan daga daraja a cikin aljanna waɗannan kafirai ba za su shiga ba. Cetan a fito da mutum daga wuta ya tafi zuwa aljanna, waɗannan kafirai ba za su shiga ba. Duk waɗannan musulmai ne za su shiga masu sako da su sai zunubi, aka sanya su wuta kuma sai a cece su su fita daga wuta ɗin ƙila kafin a shekaru ko kwanaki da Allah ya ɗiba musu, a cece su tafi zuwa aljanna. Da haka wancan da na faɗa makamul Mahmud kowa sai ya yaba wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma shi ake faɗa ba wai ceto na shiga aljanna ba. Wannan shi Allah ya kara malam lafiya da takwa, amin. Yaya iddar macen da ta rabu da mijinta bayan ta haihu? Macen da mijinta ya saki ta bayan ta haihu, iddar ta za ta yi da jini ne matukar tana yin jini. Su mata a wajen idda sun kasu gida uku ne. Akwai waɗanda ba su da ciki kuma suna yin jini, ba su yi tsufan da jini ya ɗauke musu ba su daina, kuma ba su yi kankantar da ba sa yin jinin al'ada ba. Waɗannan an saki za su yi jini da idda, za su yi idda ne da jini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, za su zauna zuwa jini uku, in suka jini uku sun gama idda. Sai nau'i na biyu, mata masu ciki. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, macen da aka saki tana da ciki to da zarar ta haihu ta gama idda, ko da yanzu aka saki ta zuwa an jima ta haihu. Sai kuma nau'i na uku, matan da ba sa jini saboda tsufa sun kai shekarun da jini ya dauke musu ko kuma a kankanta su fara jinin ba waɗannan za su yi idda ne da watanni watanni uku wallahi inna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid haka nan wanda ba su fara al'ada ba to ita wanda aka saka tana shayarwa tana yin jini jinin zai yi tsayawa a dalilin shayarwa domin wasu matan in suna shayarwa ba sa yin jinin al'ada to wannan ba zai ta ce da watanni za ta yi ba za ta yi da jini ne za ta jira sai ta gama shayarwar jini ya zo mata da shi ne za ta yi idda din wannan shi ne abin da yake ingantacce wannan yana tambayar cewa wanda suke yin sallah ba tare da sun ga liman ba ko sun ga wanda yake ganin liman musamman ranar juma'a malam wasu kawai sauki suke yi ba sa ganin koda mutum ɗaya da yake sallah mala ya abin yake a'a yadda abin yake shi sahu ana so ya dinga saduwa da juna in masallaci ya cika sai a koma haraba in haraba ta cika sai a tamkuma wurin da yake biye mata ba daidai bane ya zama nan masallaci bai cika ba wani ya koma waje ya sallah ba daidai bane ya zama masallaci a ciki sahu ɗaya biyu uku ne ya koma sahu na biyar shi kaɗai shi wannan kuskure sahu ana yi ne ɗaya bayan ɗaya haka sahu zai tafi da haka daga nan inda zai tafi har gate ɗin biyu ke matukar dai masallaci ya cika to diya halatta amma masallaci bai cika mutum ya koma gefe to ba daidai ba da haka ran juma'a amma kokari ya kamata a dinga yi ana matsowa inda sahu ya kare kada mutum dan ranar juma'a ne kurin ya zo sahu ya tsaya a nan wajen masallaci shi ya tafi can ne sai je ya shimfiɗa da zuma shi ran sallah daga can dan yana jin sauki wannan kuskure ne kuskure ne sai ya taho sai ya zo inda sahu ya take sai ya sanya da zuma shi ya bi sallah hukuncinsa kuma hukuncin wanda yake masallaci hukunci ce hukuncin wanda yake masallaci ki sa ranar juma'a da zaka zo masallaci ya cika an fara sau a haraba to nan ma ana son ka zo kai nafila da raka'a biyu ta gaisuwar masallaci domin kana da hukuncin wanda yake cikin masallaci abin da yasa kai a wajen masallaci ya cika ne kamar wanda zai yi sallah ne a haraba a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin haramin Makka ba za a ce tunda ba a cike ke bai da ladan wanda ya harami matukar masallacin ya cika sahu ya tafi to duk suna da ladan wanda ya yi sallah a cikin harami haka nan mata da yake magana abinda yake daidai mace ko ta zo masallaci ko kuma yi sallata a gida in ba ta zo masallaci ba abinda yake daidai ta bi sallata ta yi sallata a gida ita kadai amma in gidanta ɗanfare yake da masallaci duk sahu yana cikawa har kofar gidanta to kaga zai zama tana da hukuncin wanda take dab da jikin masallaci za ta iya yin sallah tare da masallacin amma sau ya zama ya yanke tana nisa amma tana jiyo sauki to wannan abin da yake daidai ke sallah ta ita kadai ko kuma ta zo masallaci ke sallah inda mata suke yi to wannan dai ina ga dukkan amsa tambayoyin da a cikin takarda duka dama abin da ya shafi sallah ne ko sahu ko wani abu makamancin haka har yanzu muna cikin suratul zumar jiya mun tsaya kan aya ta 170 za mu tashi kan aya ta 171 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza jaa وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
نعم الله ما دوكتين سركيشي وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أكا ma'ana kora aka rata aka tunkuda allazina kafaru wadanda suka kafirta ila jahannama zuwa wutar jahannama zumaran suna jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai sun zo wutar futihat abwabuha aka bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha masu gadinta masu kula da wutar za su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku daga cikinku ba yatluna alaykum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadi dangane da wannan haduwar ta wannan rana mai girma qalu sai su ce bala manzanni sun zo mana walakin haqqat kalimatul azab sai dai kalmar azaba ta tabbata ala alkafirina akan waɗanda suke kafirai ila dukulu abwaaba jahannama za a ce da su ku shiga kofofin wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta wa bi'sa maswal mutakabbirin kir da makoma mazauni na masu girman kai a ayoyin da muka karanta jiya za mu ga bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na Musa da za a yi wanda kowa zai tsume ko ya mutu sannan an sake Musa kuma kowa zai tashi yana kallo yana jira mai Allah madaukakin sarki zai hukunta sannan Allah ya ce a ranar kasa za ta yi haske da hasken ubangijinta za a ajiye littafi na ayyukan bayi sannan za a zo da annabawa da masu shaida Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqq akai hukunci tsakanin su da gaskiya shine waɗannan ayoyi kuma na yau za su yi mana bayanin wannan hukunci din a mutane za su kasu gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu bangare suna aljanna wasu bangare kuma suna cikin wuta sai waɗanda kuma suke musulmai masu laifi masu sabo waɗanda idan Allah ya gafarta musu shiga aljanna in kuma Allah bai musu gafara ba su game da azaba gurgudan abinda suka aikata to ana Allah yana ba mu labarin bangarori guda biyu din yan aljanna da kuma waɗanda suke yan wuta sai Allah ya fara ba mu labarin waɗanda suke yan wutan kafirai marasa arziki saboda me saboda gargadi dan a cika gargadin da ake yi sai aka fara da waɗanda suke yan wuta Allah ya ce wasiqal ladina kafaru aka kora waɗanda suka kafirta za a kora su korawa mai tsanani cikin tsawa cikin ma'ana ban tsoro kamar yadda Allah ya ce yawma yud'una ila an-nari jahannama da'a ranar da za a tunkuda su zuwa wutar jahannama tunkudawa da haka ana kora su mala'iku suna bin su suna cikin jin kishirwa suna cikin ma'ana tsananin tsoro Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda sai ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu kora masu zunubi masu laifi kafirai zuwa wutar jahannama suna masu jin kishirwa suna masu jin wahala sannan a wannan halin suna summun wa bukmun wa umyun suna kula mai bibaye makabi wani ma akan fuskar su yake tafiya a kife wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa Allah ya ce ma'awahum jahannam za mu tara su ranar tashin alkiyama a bisa kusakunsu suna makafi bebaye kurami wannan kamar yadda muka yi bayani a wani karatu na baya cewa shi alkiyama hali hali ne mataki mataki ne akwai matakin da suna magana nan Allah ya ce musu kurami bebaye makafi akwai gurin da suna magana suna gani to kuma akwai matakin da za a je na magana za su daina gani sannan akwai matakin da za su tuhu cikin ban tsoro da yanayi wanda saboda tsoron da suke ciki za a zama kamar kurare ba sa magana ba sa ji Allah madaukakin sarki ce to a ranar haka za mu koro su to haka za a kora yan wuta zuwa ga wuta zumaran jama'a jama'a zumaran ana nufin jama'a jama'a kowanne jama'a da irin laifinsu da irin wanda ya dace ma'ana za a ɗauko su da yake kafiran kowanne da irin nau'in kafircinsu ku duba a kafiran ma akwai masu tsananin girman kai da taurin kai akwai kuma wanda ba su kai su ba to kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa haka nan za a tuhu da su jama'a jama'a in waɗannan sun wuce sannan a koro waɗannan sannan a tuhu da su kuma laifukan kala kala ne akwai wanda bayan kafirci ga zalunci ga cin riba shi ma lauki ne na laifi akwai mazinata a cikin kafirai akwai marayi a cikin kafirai to duk waɗannan za a tara kowanne nau'in irin nau'in shi to haka za a kora su jama'a jama'a Allah yake hatta iza ja'uha har fi sun zo wa wutar futihat abwabuha sai a bude kofofinta Ibn Kathir yace ai suna isa bi mujarradi wusulihim ilaiha suna isa wutar futihat lahum abwabuha sari'an a take za a bude kofofin da gaggawa dan me li ta'jala lahum al'uquba dan hukuma ta fada musu cikin gaggawa dan haka suna zuwa ba wani bata lokaci za a bude kofofin wutar jahannama sannan sai masu gadi wadanda suke mala'iku ne masu karfi masu tsanani sai su kalle su fada musu ababi na dada kin ku samu su damuwa da bakin ciki a tare da su da azaba ce alam ya'tikum rusulun minkum manzalli mun zo muku daga cikin ku ba sun ce minkum daga cikin ku ma na daga jinsin ku mutane wanda suke muku magana kuma suke yin ayyukan da za ku iya kwaikwaya hikimar jama'a ai ko annaba daga cikin mutane kenan da an yi annabawa a wani jinsi daban to da sai mutum ya kama hujja cewa ba zai iya kwaikwayon shi ba idan zama annabi aljani ne to mutum sai ce ba zai iya kwaikwayon shi ba sai zama annaba daga cikin mutane wanda su ma aljanu za su iya kwaikwayon mutane a cikin ayyukan da suke yi dan abin da mutum ya yi domin babu aula aljani ya iya yi domin halittar mutum da ta aljani ba ɗaya ba ce to da haka za su ce manzanni sun zo muku daga cikinku yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku suna karanta muku ayoyin da Allah ya saukar kowane annabi in yazo abin da yake yi kenan wadanda Allah ya baiwa da tafai kamar at-taura kamar zabura kamar injila kamar alqur'ani wadannan manzanni suna karanta wadannan ayoyi ga wadannan mutane wadannan annabawan da suka zo suke tafiya kan shari'a annabawan da suka gabace su su ma suna karanta muku tafan wadannan annabawa wadanda suke kan shari'ar su da haka suna karanta muku ayoyin ubangiji suna tsaye muku da hujja akan ingancin abin da suke kai wannan bai faru bane gare ku sannan wayun ziru naku suna muku gargadi liqa'a yawmikum hadha gamuwa ta wannan ranar suna tsiratar da ku suna gargadin ku dangane da sharhin wannan rana kuna ina me yasa ba ku imani ba sai kafirai suke bala bala ma'ana sun zo ja'una wa anzaruna wa aqamu alaina al-hujaj wa al-barahin gaskiya ne sun zo sun mana gargadi sun tsaye mana da hujjoji sun tsaye mana da dalilai amma walakin sai dai duk da sun zo din sun yi gargadin sun yi wannan haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin kalma azaba ta tabbata akan kafirai ma'ana mun karyata su mun bada baya mun yi imani da abin da suka zo dan haka wannan abinda Allah ya faɗa na zai azabta kafirai to ita ce ta tabbata akan mu kamar yadda suke faɗa a wani gurin Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk lokacin da aka jefa su jama'a cikin wuta din ulqiya fiha fawjun aka jefa su sai masu gadi suke alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo ba qalu bada qad ja'ana nadhirun sai mai gargadi ya zo mana fa kazzabna muka karyata wa qulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in ba abinda Allah ya saukar in antum illa fi dalalin kabir muka ce ai ku cikin bata kuke mana ɗan wuta kafirai suka gaya wa musulmai a nan duniya cewa ai cikin bata kuke ba za mu bi ku ba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir suka ce ai da muna ji na karba ji na fahimta da muna hankalta da mun zama ɗan wuta ba Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihim suka yi ikirafi suka tabbatar da zunubinsu kamar yadda muka ambata shi ba wanda zai shiga wuta yana jin cewa wai Allah ya zalunce shi domin Allah baya zalunci kowa da zai shiga wuta zai tabbatar cewa wannan abinda yayi abinda yi ne akai mai ma'ana ya cancanta ya shiga wuta ila dukulu abwab jahannam sai a ce musu ku shiga wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikinta ila aka ce anan ba bayyana wanda zai faɗa ba wasu malaman tafsiri suka ce an boye wanda zai faɗa din dan ya zama duk wanda ya gansu ana kowa zai iya fada musu wannan Ibn Kathir yace ai kullu man ra'ahu duk wanda ya gansu wa alima halahum yasan halin su yasan abinda suke yi ya shahadu alaihim zai kama shaida zai tabbatar bi annahum mustahiquna lil azab sun cancanta da wuta ولهذا لم يسند هذا القول الى قائل معين da haka anan a wannan magana ba danganta ta zuwa ga wani ba ce mala'iku suka ce ba ba ce mu'mini suka ce ba ba ce Allah ya ce a fice kila dukulu abuwa ba jahannam aka ce sai aka shi kurin da siga haka domin me kowa zai faɗi wannan duk wanda ya ga halin su da irin abubuwan da suke aikatawa zai faɗi wannan zai ga ya mutu cewa sun cancanta su shiga wuta abuwa ba jahannam wanda yaro da jahannama kofofi ne da ita daban-daban kamar yadda dalilai suka nuna tana da kofofi guda bakwai ko makamancin haka kowace kofa ta daban ce kuma gwargwadon laifin mutane gwargwadon inda za su shiga domin wata kofar azabar da ke cikinta ta bi ta wata kofar don haka za a ce ku shiga abuwa ba jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikinta wa bi'sa maswal mutakabbirin kir da kuma makoma ko gurin zama na masu girman kai anan zamu ga ayat tana ta yawan maimaita kiran kafirai sura tana ayoyin tana ta maimaita kiran kafirai da almutakabbirin masu girman kai domin girman kai ya kare a cikin kafirci na kin gaskiya da karbar abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi kuma ya saukar da haka ake tafi mata su da girman kai to haka za su shiga wuta a cikin wannan yanayi na azaba da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa ƴan wuta daga cikin nau'in azabar da za a yi musu akwai kora su zuwa wuta da ingiza su da tunkuɗa su cikin wulakanci da cikin damuwa sannan kuma a waɗannan ayoyi har wa yau za mu fahimci jahannama tana da kofofi Allah ya ce kuti har abwabuha za a bude kofofin wutar jahannama din sannan a waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa wannan wuta ta lahira akwai mala'iku da suke kula da ita khazanatuha masu kula da wannan wutar dan haka za su gaya wa ƴan wuta cewa ina kuke da aka aika manzanni da suka zo suna karanta muku ayoyin Ubangiji suna muku wa'azi saboda wannan rana din wanda ya nuna kenan a wuta akwai mala'iku da suke kula da ita kamar yadda Allah a wani gurin cikin Alkur'ani yake cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum وعليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لذلك أولا آية الله ينشي ووتان إن أقوى ملائكما سنني أكنت سنظر تدى وكنت الله دا أمر من الله مدعوك جنسركي وأن سنأتك وأننا آيوي هرو يوم ذامقا تيوى دولنا أموتا رانك تأتي الكيامة zai tabbatar da cewa hujja ta kare masa bai da hujja bai da wani dalili a wajen Ubangiji na kin karban sako da Allah ya aika manzanni da shi sannan kuma a cikin waɗannan ayoyi zamu ga cewa kafirai in sun shiga wuta za su dawwama a ciki ila dukulu abwaaba jahannama khalidina fiha sannan kuma a waɗannan ayoyi har wa yau zamu fahimci cewa masu girman kai kafirai waɗanda suka shi karbar abinda manzon Allah ya zo da shi da abinda Allah ya umarni da shi babu shakka waɗannan masu girman kai ne kamar yadda aya anan ta kirawo su fa bisa maswal mutakabbiri to bayan Allah ya ambaci sakamako na ƴan wuta sai kuma aka tuyo za a yi mana maganar sakamako kuma na bayin Allah mu'minai shi Allah ya ce
وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
نعم الله يشي وثيق الذين اتقوا ربهم ركع da kuma tafiya da waɗanda suka kiyaye dokokin mahaliccin su Allah ila aljannati zuwa aljanna zumarar jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai sun zo inda aljanna take wa kulli abwabuha kuma aka bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha ma sukulada aljannatin za su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku daibtum kun dadada mana kun karkata kun yi aiki na kwarai fadkhuluha khalidin ku shige ta kuna madawama a cikin ta wa qalu suka ce su yan aljanna alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada udiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alkawarin sa wa awrasna al-ardha ya gadan mana da kasar aljanna da tabawwa'u min aljannati haythu nasha muna kai kawo a cikin aljanna duk inda muka ga dama فنئم عجر العاملين ما دلا تساسمكو دلا دانا ما تأيه وبنجدي أن لا ملعو كن سركي ينبام لابار باين سمومني ثم يتزاء جابو لنشي سزوى الجنة أن يأفاد لبزين وثيقة كما يدعى في أسان كافري ما لمسك شي سمو دبلاغة تاع القرآن دا وننشيوا أما با يدعى في أموتا بحكذا وإن الجنة با su za zama cikin girmamawa ana musu jagoranci kamar a nan duniya idan kai baki waɗanda suke masu kima daraja ka kan shige gaba kana cewa bismillah ku kana gaba kana nuna musu ku shigo ku zauna nan ga wuri to haka su ma za a jagorance su cikin girmamawa da karramawa Allah ya ce allazina taqaw rabbahu waɗanda suka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu suka ji tsoron Allah suka yi abinda Allah yake so to za a jagorance su zuwa aljanna zumaran tuma jama'a jama'a ba'da kamar yadda zamu ji hadisi a jiya muka ambata wajen hayy sirati wanda zai zo ya wuce kamar walqiya kaga waɗannan manyan bayin Allah ne to irin waɗannan za su sune a gaba almuqarrabuna sannan al-abrar masu biyayya masu da'a sannan wanda suke bi musu sannan wanda suke bi musu kowanne jama'a kuma da wanda suka dace da su annabawa tawaga su daban siddiqai da irin su siddiqai su ma tawaga su daban ashuhada shahidai da makamantan su tawaga su daban malamai masana masu tsoron Allah masu aiki da ilimin su tawaga su daban kowanne sunfi tare da sunbin sa kullu zumratin yunasibu ba'daha ba'da kowace jama'a sashi ta dace da sashi haka su ma za su daki daki suna shiga cikin aljanna kamar yadda zamu ji a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ati babal janna zan zo kofar aljanna yawmal qiyama ranar tashin alqiyama bayan an hayi firasi daban-daban kamar yadda muka faɗa to za a zo a tsayar da mutane tsakanin firasi abbaru firasi kuma kafin a shiga aljanna sai a tsaye da mutane a wannan gurin sai a yi kisasi wanda ya san bata wani sai a daidaita tsakanin su idan babu wani mai jin haushin wani babu wani wanda yake da damuwa akan wani to an gama sai su shiga aljanna to idan aka zo shiga aljanna za a tarar da ita a rufe shi yasa anan Allah ya ce wa futihat abwabu a can wuta za mu ga ba a kawawa ba kurin ta akai hatta idza ja'uha futihat abwabu amma anan hatta idza ja'uha wa ta wawul halici ai lokacin da suka zo wa futihat a lokacin da suka zo kuma to an bude kogominta to kafin a bude ta idan sun zo sun tsaya to Annabi sallallahu alaihi wasallama yace zan zo kofa aljanna din fa astaftihu fi inni ma abudi fa yaqulu al-khazin sai bi kula da aljanna yace man an waye fa aqulu sai yace muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ambaci sunan shi qala fi yace bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla da kai aka bani umarni kada budiya wani gabanin ka da haka wannan ma nauyi ne nace to da manzon Allah zai wa bayin Allah mu'minai kunga anan ba magana kafirai domin shiga aljanna ne shi kuma kafiri yana wuta ba zai shiga aljanna ba sai zama sai a bude sai manzon Allah ya shiga to da haka mu'minai da sun zo su ma sai su shige saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci a wani hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda manzon Allah sai awwalu zumratin talju al-jannata suwaruhum ala suratul qamar laylatul badr manzon Allah sai farkon jama'a da za su shiga aljanna yadda kamannin su suke kamannin wata daren da ya cika bana suna haske kamar wata daren da ya cika ya kai kwana 14 15 la yabtuquna fiha ba sa yin kaki a cikin aljanna wala yatamakhasuna fiha ba sa fitadda ma'ana majina a cikin aljanna wala yataghawwatuna fiha ba sa bayan gida aliyatuhum wa amshatuhum az-zahab wal fidda abinda ƙwaryar su da suke amfani da ita shan ruwa ko cin abinci da abin taje kai din da birari ne da azurfa saboda shin wa majamiruhum al-aduwa ko uluwa sannan abin kirarar su na kanci shi ma kirare ne mai kanci yana fitar da kanci nan malamai suke magana suka ce da kancin da abin taje kan da ma'ana waɗannan kwalikan da mai dukkanin ƴan aljanna a babin imani a nan duniya kana amfani da mataji saboda gashinka ya ca kuɗi sai ka taji to ɗan aljanna baya buƙatar ya ca kuɗi to amma saboda cikan ni'ima za a bashi mataji din haka nan za a ba su abin kirare na ƙanshi ba wai dan aljanna ba ƙanshi ba a'a sai dan tsara cikan ni'ima suka ce ita ni'ima ta duniya makamanci yadda ce a aljanna amma ta duniya ana iya yin ta dan buƙata ka sa hasken fitilan lantarki saboda ba wuta ga duhu ka taje kanka dan ya ci kuikui ka ma'ana fitar da abin da yake na ƙanshi na kirare saboda kana buƙatar ƙanshi to aljanna wannan an kawo shi ne duk a babin cikon ni'ima sai manzo Allah ya ce wa rashuhum al-misku gumin ƴan aljanna ƙanshi yake gumin da yake fita ruwan da yake fita daga cikinsu wa li kulli wahidin minhum zawjatan kowa yana da mata guda biyu wasu ka ce mata guda biyu a nan ana nufin daga matan duniya ma'ana wasu suka ce mafi ƙarancin abin da za a baɗan aljanna kenan zai fara daga biyu abin da ya yi sama wasu malamai kuma suka ce a'a nan zawjatan ana nufin mafi ko guda biyu za a bashi a cikin aljanna din ya zama na nan duniya amma riwaya ta nuna hurul ain mutum yana da adadi mai yawa sai manzo Allah ya ce yurabuqu saqihima ana ganin bargonsu na ƙwaurinsu min wara'in laham ta bayan namansu ma'ana mata ne kyawawa kyansu ya kai idan da za ta yayi ƙwaurinta za ta ga bargonta saboda yadda ƙwaurin yake gare-gare da kyau kamar ma'ana gilashi ko wani makamancin haka haka nan manzo Allah ya ce laqtilafa bainahum wala tababu ɗan aljanna babu sabani tsakaninsu babu kuma fushi quluhum ala qalbi wahid zuciyarsu zuciyar mutum ɗaya ne ma'ana zuciyarsu gaba ɗaya irin ta kowa ce ba mai so dan uwan shi kan ba mai wani dan uwan shi gaba ko hasada ko kullaci duk babu wannan sai manzo Allah ya ce yusabbihuna Allah ta'ala suna yin tasbihi ɗan aljanna tasbihi da suke suna subhanallahi ba babin bauta ba sai babin jin daɗi a wani hadisi manzo Allah ya ce za a sanya musu tasbihi kamar yadda ɗayan muke numfashi a nan duniya numfashi in kalau kake babu wahala a cikin shi kana yi ma baka san kana yi ba to mutum ma baya gane yana numfashi sai idan hancin shi ya toshi sai idan mura ta kama shi amma in ba a mura baka gane ma kana yi sai in wani dalili ya zo to haka tasbihi a aljanna babu wahala a cikin shi suna yi ne kuma a babin jin daɗi ba babin ibada ba a nan duniya nan ake taklifi da haka wannan gumin da za su yi shine madadin abinda za su yi na bayan gida da bawali da komai tunda waɗannan abinda muke yi a nan duniya na bayan gida da bawali da kaki duk muna fitar da sauran abubuwan da jiki baya bukata ne to su kuma a can babu wani abinda za su ci da zai gurɓata musu ciki ko ya ɓata musu ko wani abu to da haka za su dinga wannan fitar da wannan ruwan yana ƙanshi a tare da su a madadin wannan to wannan mahallin shahid manzo Allah ya ce za su shiga farkon jama'ar da za su shiga kamar wata suke wajen haske haka nan a wani hadisi da Imam Abu Ya'la ya rawaito wanda shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi makamancin wancan manzo Allah ya ce farkon wanda za su shiga aljanna ala suratul qamari laylatul badr kan surar wata
jalan da yake kuma ana haka za a hange su wanda za su hange za su ga kamar wata ne saboda yadda suke kyalle da haske sannan wallazina yalunahu wadanda suke bin su ala zawi ashaddi kawkabin durriyin fi samai idha su kuma za su a bisa surar a tauralun da yake saman da yake kowace haske wanda suke biyo bayan wadannan sannan manzo Allah ya faɗi cewa ba bawali ba bayan gida ba kuma wannan sannan ga kayan ƙarshi a tare da su wa azwajuhum al-hurul 'ain matan suhurul 'ain ne sannan halayen su halaye ne na mutum daya ma'ana halaye ne na kwarai kamar halin mutum daya ba wani wanda zai bata wani koyi wani hasada ala suratu abihim adam za su shiga a bisa surar baban su annabi adam 60 zira'an fi sama kusa annabi adam yana da girma zira'i 60 ne shi farkon halitta an halicci annabi adam zira'i 60 daga nan halitta take ta raguwa har zuwa yau shi yasa waɗanda suka gabace mu sun fi mu tsawo da girman jiki haka al'ummar da suka gabace mu da Allah ya magana adawa ce irmazatil himar allati lam yukhlaq mithluha fil bilad suna kama dutse sirariki da hannu su gida to halitta kuma tana raguwa har zuwa to amma an ji za a shiga aljanna za a da halitta farko dan mai dan dan aljanna ya more rayuwar shi yake ji dadin rayuwa a cikin aljanna da haka zai shiga da halitta mai kyau sannan kuma yana da tsawo 60 zira'a shine ana Allah ya ce mana yan aljanna din nan za a jagorar cece su zuwa aljanna zumaran jama'a waɗannan kamar yadda hadisi ya nuna wasu kamar wata wasu kamar taularu wasu kuma ba su kai wannan ba haka hatta idza ja'uha har sai sun zo ko ba aljanna din wa futihat abwaabuha kuma an bude kofofinta wa futihat wawun din nan wasu malamai sun yi bin kwakwaf suka ce ita wannan wawun din tana nuna kofofin aljanna takwas ne suka ce domin wawun ce da tana shiga alisabi akan abu na takwas ko kuma inda kalmar takwas ta zo kalmar samin asamin a larabci shi ne takwas sai suka ce wawun din nan sun lura ana kawo ta alisabi in an zo kan abu na takwas da haka tunda aljanna kuma miji takwas ne sai Allah ya ce wa futihat amma wutar da yake ba takwas bane aka ce futihat suka ce dalili kuwa in an duba alqur'ani Allah ya jero wasu abubuwa wasu sifofi na bayin sa mu'minai amma ba yi amfani da wawun din ba sai da aka zo sifa ta takwas Allah ya ce at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf sai Allah ya ce mai wallahuna 'anil munkar da haka suka ce kun ga anan ta shiga sifa ta takwas at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله da haka suka ce anan zamu ga asiba ta takwas ta shiga ita wawun din duk sauran babu wawu haka nan suka ce in ka duba fadin Allah sa rabbukum in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna sai Allah ya ce muslimatin mu'minatin qalidatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkar daga ce nan ba wawun nan a ta takwas ta zo sibobi takwas Allah ya jera muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin sannan aka ce wa abkara suka ce da haka tana shiga a abu na takwas ko kuma inda kalmar samin ta zo kamar badan Allah sai ya quluna salasatun rabihuhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib sai Allah ya ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum ku duba wai da aka ce salasatun ba a ce wa rabi'uhum ba salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum ba a ce wa sadisuhum ba sai aka ce wa yaquluna sab'atun sai aka ce wa thaminuhum sai ce sai ta shiga wajen lafazin as-sami kamar badin Allah sakharaha alaihim sab'a layali sai Allah ya ce wa thamaniyata ayyam sai suka ce ita ce kira wawun samaniya to wannan dai da Ibn Ashir ya ce sun yi kokari amma anan ba haka bane Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi ma da yazo sai yake cewa wa man za'ama annal wawa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa futihat abwaabuha واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجع وأغرق في النزع. ابن كثير شيء دون ريتي وأن واو النجع وجب فتح أبوابها واو الثمانية شيء كم هجة شيء واو وأن دليل أن أبواب الجنة تقتني يشيء تويا يبيسا يا إيجا يا 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 أنا شاوجان قابلو أبو لاك ابن ابن أشير شيء سنجوكو كري wanda suke irin wannan kamar ibn qalawayi da as-sa'labi da wasu daga cikin malaman loga suka fitar da wannan nukta din yace sun yi kokari da suka fitar da wannan nukta din amma dai abin da ya nuna kubobin aljanna takwas ne dalilai ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ranar hadisin shafa'a hadisin cito manzo Allah za a ce masa a cikin wata riwaya na hadisin cito da za'i za a ce manzo Allah adkhil man la hisaba alayhi min ummatika min babil ayman ka shigar da wanda babu hisabi a karan kanshi domin a bayin Allah akwai wanda za shiga aljanna babu hisabi to za a ce manzo Allah ka shigar da wadannan da kofa ta dama wahum shuraka'un nasi fil abwabil ukhra sauran kofofi za su tarayya da mutane amma wancan kofofi kofar daman ta su ce su kadai wallahi nafsu bi muhammadin bi yadi manzo Allah shi na rantsi da wanda ran raina yake hannunsa inna ma bainal misra'aini misra'aini min masari'il janna manzo Allah shi tsakanin katakon kofa zuwa wata kofa ta aljanna ma'ana tsakanin bangaren kofa nan kofa zuwa dai bangaren fadin kofar kenan manzo Allah ya ce la kama baina makkata wa hajar kamar tafiyar da ke tsakanin garin makka ne da garin hajar ko hajar da busra a wata riwaya nan manzo Allah yana da kofa aljanna take da fadi to sai wani hadisi yazo ya gwada cewa aljanna din nan tana da kofofi guda takwas daga ciki akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi alwala bayan ya gaba ya ce ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ذا أبو ديمي قوبو بن الجنة قدا تقص يشد تودي لداما مغونا رواية تانو رشوى قوبو بن قدا تقص رسول الله يدس كنونا تاك باويز ومونا وامن بني كني ينونا عدد قوبو بن الجنة عدد إلي قوبو بن قدا تقص حديثين سكنونا تيوى الجنة إتما تنا لقوبو بن قدا تقص أولي حديثي إن قتلتي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah wanda yake da dinari da azurfa daga dukiyarsa saboda Allah duyya min abwabil janna za a kira ki ta kofofin aljanna walil jannati abwab aljanna tana da kofofi inji manzo Allah za a kira ki ta kofofin aljanna daban-daban faman kana min ahli salati duyya min babis sala wanda yake cikin ma'abuta sallah mai yawan nafila ورانا ذا كلا شقوبا ما سيوي كنافلة ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة واللي لما من يوم صدقة ذا كلا شقوبا ين صدقة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان واللي يجي من جهاد ذا كلا شقوبا ما سي جهاد واللي يجي من ين أزمي ننافلة ذا كلا شقوبا الريان في جناء بكرة يا رسول الله shin akwai damuwa akwai wani abu ne da wanda za a kira wata kowace kofa sai manzo Allah ya ce na'am ba wata damuwa ba wani abu akwai wanda za a kira shi ta kowace kofa wa arju an takuna minhum ina sa rai ke kana cikin sai jira Abu Bakar wanda za a kira ta kowace kofa domin ya ciyar yayi sallah yayi sadaka sanda Allah yake cewa inda Allah yake bayanin mai ciyar da dukiyarsa saboda Allah a cikin suratul layl inda Allah ce wasa yujannabu hal asqa allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyar sa yana neman tsarki a wajen Allah yana tsarkaka wa mali ali indahu bin ni'matin tujza babu wani wanda yake da wata ni'ima a wajen sa da yake neman ya saka masa bar yana ba da dukiyar sa saboda Allah ba wai dan yana biya musu abin da suka yi masa ba to anan malaman tafsiri suka yi jama'i sai jira Abu Bakar ake nufi da waɗannan ayoyi da haka ya ci riyayi sallah yayi sadaka to za a kira shi ta kowace kofa din mahallu shayi aljanna tana kofofi a wani hadisi manzo Allah ce inna fil jannati samaniyatu abwa aljanna tana da kofofi takwas minha babu tusamma ar-rayyan akwai wata kofa da ake kira ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imuna ba mai shiga sai wanda yake mai azumi da haka mahallin shahid aljanna tana da kofofi guda takwas da haka anan Allah ya ce wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron aljanna su ce salamun alaikum abinci ya tabbata gare ku sai musu sallama dibtum dinna suna nufin kun tsarkaka aikin ku yayi kyau kamar yadda malamai suka fassara wannan kalma din da haka za su yi mutu addu'a Ibn Kathir yace ma'anar tsiftun ay sabat a'malukum wa aqwalukum ayyukanku sun yi kyau maganganunku sun yi kyau wa sabat sa'yukum ayyukanku sun yi wa sabat jaza'ukum haka nan sakamakon kuma yayi kyau da haka sai su ce to dan haka kun tsarkaka kun samu jin dadi ayyukanku sun yi kyau fadkhuluha khalidin ku shige ta kuna masu dawama a ciki ai maki fi na fiha abadan kuna masu zama a ciki har abada la yabghuna anha iwala yan aljanna ba za su nemi canji ba ba ran dan yadda zai ta ike shi ko gurin bai yi masa ba zai nemi canji wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada za su ci mu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alkawarin sa ma'ana ya ba mu aljanna idan suka ga abin da ke cikin ta ni'ima da jin dadi da abubuwan da Allah ya tanada sai ce kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alkawari domin Allah madaukakin sarki ya riga yayi alkawari ga mu'minai da duk wanda ya aiki yayi imani Allah zai bashi aljanna ke sa a cikin addu'a ma mu'minai ke cewa rabbana wa atina ba wa'adtana ala rusulika wa la tuqdina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad ya ubangiji ka ba mu abinda kai alkawari a bisa harshen manzanninka kada ka tuzurta mu ya Allah ranar tashin alkiyama hakika Allah baka saba alkawari da haka in suka ci za su gode wa Allah a wani gurin Allah ya ce wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah za su ci godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ba dan ya shiryar da mu ba da ba za mu shiryu ba da haka laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya a wani gurin Allah ya ce wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan za ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafi mana da damuwa da bakin ciki inna rabbana laghafurun shakur hakika ubangijinmu mai gafara ne mai yawan godiya ne mai yawan yabawa ne alladhi ahallana daral muqamati min fadli wanda ya sanya mu gidan zama gidan aljanna daga falalarsa la yamsuna fiha nasabun wala yamsuna fiha lughub babu wahala a ciki babu gajiya a cikin wannan gida wa auratna al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha sannan suka ce ya gadan mana da kasa al-ardha anan suka ce ana nufin aljanna da haka ya gadan mana da kasa muna kai kawo a cikin aljanna duk inda muka ga dama fa ni'ima ajrul amilin ma dallada lada da sakamako na masu yin aiki da haka dama Allah ya faɗa cewa ita wannan kasa karshen ta gado ce ta bayin su salihai wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun Allah ya ce mun riga mun rubuta a cikin takaddu bayan an bato cewa wannan kasa din bayan Allah ya nagarta su salihai su ne za su ma'ana gaje ta da haka yan aljanna za su gode wa Allah da ya ba su wannan gida na aljanna wanda suke ciki na ni'ima da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa a yan aljanna za a raka su zuwa cikin gidan aljanna cikin girma da ɗaukakawa da daraja sannan in sun zo shiga aljanna za su same ta a buɗe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu jagora wajen shiga aljanna sannan ya nuna aljanna ba kofofi ce da ita daban-daban kowace kofa gwargwadon aikin mutum da imaninsa gwargwadon inda zai shiga sannan ya nuna yadda mala'iku za su tarayyan aljanna cikin farin ciki da yi musu addu'a da kuma gaya musu kalma mai daɗi ta cewa za su dawwama a cikin wannan gida na aljanna sannan ayoyin sun gaya mana abin da 'yan aljanna za su faɗa shi ne za su gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya yi musu da damar da ya ba su na zama cikin aljanna suna kai kawo duk inda suka so sannan sai Allah ya ce
wa taral malaikata hafina min haulil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin
Allah ya ce wa taral malaikata
zaka ga malaiku hafina min hawli al-arsh suna kewaye a gefen al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da godewa ubangijinsu wa qudiya bainahum bil-haqqi Allah yace an yi hukunci tsakanin su da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin akashi yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci hukuncin da yayi wa ƴan aljanna da ƴan wuta kuma ya ambaci cewa kowa an kai shi gurin da ya dace da shi gurgurdan irin aikin da yayi kuma wannan ya nuna ubangiji mai adalci ne babu zalunci to sai Allah ya bada labarin cewa mala'iku a wannan lokacin suna kewaye da al'arshin ubangiji suna yi wa Allah tasbihi suna godewa Allah madaukakin sarki suna girmama Allah madaukakin sarki bayan duka an riga an yi hukunci na adalci da Allah da haka Allah ya ce wa qudiya bainahum an yi hukunci tsakanin su ma'ana tsakanin halitta bil haqqi da gaskiya kowa inda ya shiga inda ya cancanci shi ne domin a wannan rana babu zalunci ubangiji baya zalunta kowa wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai anan ma ba ambaci wanda yayi magana ba kila aka ce wakila da ga malami suka ce anan ana nufin duk gaba daya halitta gaba daya mutane da dabbobi da duk wani abin da yake magana ko yake ba baya magana duk gaba daya za su yi magana su mai da lamari zuwa ga Allah su gode wa Allah bisa hukuncin da Allah yi bisa adalcin da Allah yi da aka dukkan halittu sun shaida cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da haka Allah shine abin godiya a kowane lokaci kuma wannan hukunci da za a yi ranar tashin kiyama babu wani wanda za a zalunta a wannan rana da haka ubangiji Allah ya gaya mana za a yabi Allah a wannan lokaci a godewa Allah madaukakin sarki wannan aya tana tabbatar da mala'iku akwai su kuma bayi ne na Allah madaukakin sarki kuma suna yin abin da Allah ya tsora musu waɗannan suna gefen al'arshi suna tsarkake Allah suna girmama Allah madaukakin sarki a ranar tashin kiyama wannan shine karshen wannan sura ko ayar tarki ta cikin wannan sura ta suratul zumar abinda muka fassara daidai tun daga farko har zuwa nan muna roƙon Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure ne muna roƙon Allah ya gafarta mana ya kuma ba mu ikon gyarawa ya himmantar da mu ya ba mu ikon gyarawa muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya Allah wannan fitina da wannan yaki da yake tashi ya Allah ka kawo ƙarshen shi tare da nasarar musulmai da musulunci Allah ka ka musulunci da musulmai Allah ka kaskanta kafirci da kafirai ya Allah ka taimaki mu'minai a duk inda suke ya Allah ka ba su nasara akan makiyansu waɗanda suke hannun masu garkuwa da barayi ya Allah ka fitar da su Allah ka musu dauki Allah madaukakin sarki ka tsiratar da su kuma ya Allah ka kara kare mu da fadalarka da rahmarka Allah ka cika magabatan mu ka gafarta mu zunubanmu zunubansu ya Allah ka sanya mu cikin bayinka intattu a cikin wannan wata mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك